This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke kasancewa da ku cikin shirin na yammacin yau Lahadi, 18 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
To, Hawwa, sakataren harkokin wajen Amurka na shirin isa Isra'ila yau Lahadi a wani bangare na ci gaba da yunkurin diplomasiya na cin yarjejeniyar na tsagaita wuta a Gaza. Tsaro a tashar nukiliya ta Zaporozhye ta kasar Ukraine na ƙara ta'abbarewa sakamakon wani harin jirgin sama mara matuƙi da ya kai kan wata hanya jiya Asabar. Daga nan za a ji cewa kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar El Nino ta haddasa, wanda ya lalatar da amfanin gona a faɗin yankin.
Kanun labaran kenan. A ɓangaren rahotanni za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC ta sanar da cewa Jimmy Lawal, tsohon mai baiwa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai, shawara yana hannunta.
Jimmy Lawal tabbas yana hannunmu.
Za kuma aji a jamhuriyar Nijar matasan Kirista sun fara gudanar da taronsu na shekara-shekara a ƙarshen makon nan. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu Alhikaya, inda a yau shirin zai duba batutuwan wato kwaci jiragen saman shugaban ƙasa uku da ƙasar Faransa ta yi, cigaban shari'ar da ake MFLA, da yiwuwar kasancewar mace ta biyu zama babbar chief jojin Najeriya. Amma da farko za mu fara ne da jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun same ku lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin isa Isra'ila yau Lahadi a wani bangare na ci gaba da yunkurin diplomasiya da Washington ke yi na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da za ta kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni goma tsakanin Isra'ila da Hamas. Wannan da ita ce ziyara ta goma da babban jami'in diplomasiya Amurkan ya kai yankin tun bayan fara yakin a watan Oktoban bara. Kuma yana zuwa ne kwana guda bayan da Amurka ta gabatar da shawarwari ga masu shiga tsakanin kasashen Qatar da Masar, waɗanda suka yi imanin cewa za su toshe baraka a tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna. Jami'an Amurka sun yi nuni da sabon kyakkyawan fata na kawo ƙarshen yarjejeniyar, amma kuma sun yi gargaɗin cewa akwai sauran aiki a gaba. A Isra'ila, ana sa ran Blinken zai gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da wasu manyan jami'ai. Tsaro a tashar makamashin nukiliya Zaporozhye ta ƙasar Ukraine na ƙara ta'abbarewa sakamakon wani harin da jirgi mara matuƙi ya kai kan wata hanya jiya Asabar, a cewar daraktan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Mariano Grossi. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Rasha ta Zaporozhye ta ce wani jirgin Ukraine mara matuƙi ya jefar da mamaye akan hanyar da ma'aikatan ke amfani da ita, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito tun farko. Tun a watan Fabrairun 2022 ne Rasha ke iko da tashar Zaporozhye, tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, jim kaɗan bayan da ta ƙaddamar da cikakken mamayen Ukraine a watan Fabrairu. Tashar daina nan yayin da Moscow da Kyiv suka yi zargin juna a ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga ayyukan da kuma yin barazana ga tsaro a kewayen tashar. Kusan mutane 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar El Nino ta haddasa, wanda ya lalata da amfanin gona a faɗin yankin, in ji ƙungiyar SADC a jiya Asabar. Farin ya faru a farkon shekarar 2024, ya afka amfanin gona da kiwo, lamarin da ya janyo ƙarancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. Shugabannin ƙasashe 16 na ƙungiyar raya tattalin arzikin kudancin Afirka SADC na gudanar taro a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka haɗa da samar da abinci. Kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin, na buƙatar agaji, in ji Elias Magosi, babban sakataren ƙungiyar SADC.
An jima kaɗan sarfilin zai sake shigowa da ƙarashin labaran duniya. Kafin nan ya zubar mu shiga birnin Abuja Najeriya inda wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya ya shaida mana yadda hukumar yaƙi da cin hanci da rasha ta ƙasar ICPC ta bugi ƙirji ta ce tsohon mai baiwa tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i shawara Jimmy Lawal na nan a hannunta. Ga Nasirun da ƙarin bayani.
Jimmy Lawal tabbas yana hannunmu kuma yana taimaka mana bisa binciken da muke yi. In ji kakakin hukumar ICPC Demola Bakare a zantawa da muryar Amurka. Tun gabanin rike Lawal wanda cikakken sunansa Adebisi Shakur Olujimi Lawal da ICPC ta yi sai da ta kai ga hukumar ayyana shi da wanda ake nema ruwa a Jallo bayan rashin amsa gayyatar hukumar.
If we are able to establish prima facie case against him or anybody found culpable, we prosecute.
Da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da wanda muke tuhumar a gaban kotu, in ji Bakare cikin ƙarin askin da ya yi na halin da tsohon mai ba da shawarar a Kaduna yake ciki a komar hukumar. Lawal na daga jami'an da majalisar dokokin jihar Kaduna ta samu da laifi a zargin badakalar naira biliyan 423 da ake wa tsohuwar gwamnatin Kaduna ta Nasiru El-Rufa'i. Bayanai sun nuna tuhumar da ake wa Lawal ta hada da ba da kwangilar bogi don ko fayil din aikin kwangilar ma ba a bude ba. Shugaban hukumar ta ICPC Barista Musa Adamu Aliyu na bayyana cewa za su rika aiki ba sani ba sabo ne, kuma a matsayinsa na lauya zai rika zuwa kotu da kansa don bin shari'un waɗanda suke gurfanarwa.
A ra'ayina ba buƙatar kafa kotuna na musamman domin kotun da muke da su sun isa don a yi amfani da su a yi yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bikos alƙalin iri ɗaya ne, ‘yan Najeriya duka mu ne, so ba na ba buƙatar wannan kafa kotuna na musamman. Zan jagoranci daga gaba, kamar yadda na ce leading by the prompt, shi ne cewa in tabbatar cewa mun yi amfani da fasahar zamani wadda ana buƙatar ta, sannan kamar magana zuwa kotu inda nake zan iya ƙoƙari na ga cewa wasu daga cikin shari'un ya ɗauka da kaina, in ƙoƙari na ga na yi su wanda a tarihin wannan hukuma ba taɓa yin haka ba.
Duk da ana ganin tamkar akwai rashin jituwa tsakanin gwamnan Kaduna da ke Gado Sanata Uba Sani da tsohon gwamna El-Rufa'i, ɓangarorin biyu na kaucewa amincewa da hakan kamar komai lafiya ƙalau ne. Duk da haka shugabar mata ta APC ta Kaduna Maryam Suleiman ta fuskanci dakatarwa bayan caccakar gwamna Sani da nuna ya ci moriyar El-Rufa'i, amma yanzu ya juya masa baya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ka Nasiru Adamu da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Sarfili ya shigo da cigaban labaran duniya.
Ma'aikatan kashe gobara a ƙasar Turkiya sun shawo kan gobarar daji guda biyar ta shafe kwanaki uku tana ci, inda ake sa ran kashe wasu gobarar daji da dama a faɗin ƙasar nan ba daɗewa ba, inda ministan kula da dazukan ƙasar a yau Lahadi. Gobarar ta tashi a lardin Izmir da ke yammacin ƙasar Turkiya da kuma lardin Bolu da ke arewacin ƙasar. Ta fara tashi ne da yammacin ranar Alhamis, kuma jami'an kwana-kwana ƙoƙarin shawo kanta. Da yake jawabi a gundumar siyaka ta Izmir, ministan kula da gandun daji Ibrahim Yumakli ya ce ana ci gaba da aikin domin ganin an kashe gobarar gabaki ɗaya. Ya ce an shawo kan wata ƙaramar gobara ta tashi a gundumar Orla ta Izmir ranar Asabar. Shugabannin sabuwar jam'iyyar masu rajin tabbatar demokuraɗiyya a Chile na ƙarƙashin wani binciken ɗa'a wanda zai iya sa su fice daga jam'iyyar majalisar dokokin ƙasar saboda zarginsu da kuma rusu jam'iyyar da kotu ta yi a farkon wannan watan. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Chile ta ce a ranar 8 ga watan Agusta ta bayar da umarnin gudanar da bincike kan 'yan majalisar dokoki ƙasar 44 'yan adawa da ake zargi da karya ƙa'idojin ɗa'a na 'yan majalisar saboda ɗaukar nauyin ƙuduri shekarar 2021 wanda ya gaza don yin kuskure ga cin mutuncin masarautar ƙasar da ake cece kuce a ƙasar. Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta rusa jam'iyyar Move Forward Party wacce ta yi nasara a zaben ƙasar na bara saboda yaƙin neman tausasa dokar wadda tana da ɗaurin shekaru 15 akan kowane laifi. Daga ƙarshe, Imran Khan, tsohon Firaministan Pakistan, ya gabatar da takardar neman tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar Oxford daga gidan yari, in ji wani makusancinsa a ranar Lahadi. Khan ya kasance shugaban Pakistan daga dukar 2018 har zuwa Afrilun 2022, lokacin da aka hambarar da shi ta hanyar ƙuri'ar rashin amincewa da 'yan majalisar dokokin ƙasar da ya zargin sojojin Pakistan ne suka shirya. Kamar yadda Imran Khan ya ba da umarni, an gabatar da takardar neman shugabancin jam'iyyar Oxford ta 2024 da ya yi. In ji Said Zulfikar Bukhari a dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter. Muna sa ran goyon bayan kowa don yaƙin neman zaɓe, ya rubuta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, inda matasan kristocin kasar suka fara gudanar da taron su na shekara-shekara a ƙarshen makon nan. Wakilin murya Amurka Salim Aminu Barma ya aika mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Mashami'ar AARN ta unguwar Dar es Salaam kenan lokacin da matasan yankin Yamai ke barka da zuwa ga takwarorinsu na sassan Nijar a yayin bikin bude taron matasan Krista na ƙasa. Kamar kowace shekara a bana ma, zaman zai kasance wani lokaci na tunatarwa dangane da karantarwar addini, dangane matasa sun kasance masu nuna halayya ta gari a mu'amalar su da abokan zama. Sani Abdu shine sakataren sadarwa a kungiyar matasan majami'ar Anglican, wato Eglise Evangelique de la République du Niger.
Taken kan kinmu Religion Chrétien et son Identité, wato bila ma'ana matashin Krista da sanin shi wane ne, wani halayya ya kamata a gani gare shi, wani ɗabi'u ya kamata a gani gare shi ta harkar tahiyya shi tare da sauran jama'a, tare da sauran addinai, tare da hukumomin ƙasa, domin ya hiddo usuli na matashin Krista na ainihi wanda ya fito daga cikin Bible.
Haka kuma abun ke zama wata dama ta ilmantarwa, kasancewar a kowace shekara akan samun bakin matasa a irin wannan taro, kamar yadda Sakina Musa ta bayyana.
Yan shekara 16-17 hakan ga basun waɗansu dokoki ba, to tuntuna yanzu akwai kanun magana waɗanda za a yi bayani bisa kansu, zai taimake mu tunda muna tare da shugabanninmu Krista kuma wanda suke cikin gwamnati, su za su bayyana mu abin da ya kamata a yi a kiyaye wanga ko kuma ga yanda ya kamata mu yi sabili da mu kawo ci gaba ma cikin rayuwar mu ta yau da kullum, tunda mu a matsayinmu na Krista littafin mu ma yana cewa mu yi biyayya ga shugabanninmu. To tana yawa wani bai san haka nan ba, amma su taurin wannan taruwa an ka yi koyarwa, Ubangiji Allah ya ce shugabannin da ya sanya mu yi musu biyayya kuma wanga zai sa ƙasar mu ta ci gaba.
A ƙarshen wannan taro na tsawon kwanaki 6, shugabannin matasan AARN na fatan cimma wani muhimmin guri,
shine a ga canjin halin matasa wanda zai tahaya hiddo halin almasihu. Tawali'u ne, zaman salama, taimakon marasa lahiya ne, aikin ƙasa, abubuwa wanda suka shahi gwamnati da kuma inda kake zaune, sannan kuma da zama na ƙauna. In ina ƙaunar ka zan zauna lafiya da kai, ba zan cuce ka ba, zan taimake ka da kuma nuna gaskiya hali wanda yake irin na almasihu.
Domin karrama dattawa daga cikin manyan shugabannin addinin Krista, kungiyar matasan AARN ta sadaukar da wannan taro ga marigayi Abba Musa, ɗan Nijar na farko da ya ba da gaskiya ga addinin Krista a 1924. Mashahurin makarancin Alkur'ani ne kuma masanin shari'a da ya karatu a Jami'ar Zaria. Lakantar harsuna da dama ya sa masarautar da magaramta haɗa shi da Turawa a wancan lokaci domin ya karantar da su harshen Hausa. An yi amanar cewa tarihin rayuwarsa na tattare da darussan da matasan Krista ka iya amfana da su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mumuni Barma, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu.
Tsangoma ko cin mutum yi ti bashi sauyin na ɗan jarida.
Masu rawa, assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa wannan shiri na dandalin yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Zamu duba muhimman lamura da suka faru waɗanda suka shafi karbe jiragen Najeriya na shugaban ƙasa guda uku a Paris din ƙasar Faransa sakamakon wata kwangila da ta shafi wani kamfani na ƙasar China Zhongshan da gwamnatin jihar Ogun. Sai kuma duba mace ta biyu da za ta iya zama babbar jojin Najeriya, wato Mrs. Kekere Okun. Kazalika za mu duba wannan lamari da ya shafi tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, wanda har ila yau kotu ke ci gaba da cewa a ci gaba da karɓe dukiyoyin da ya karɓe. Muna tare da ɗan jarida ma'aikaci a gidan rediyo da talabijin na Liberty Abuja, wato Sami Nusani Azare. Sai kuma Al-Mustafa Haji Sufi, shahararren mai ba da labaru a harkoki irin na yanar gizo. Sami Nusani Azare, duba mana wannan al'amari, waɗannan jirage guda uku wani kamfani Zhongshan ya kai ƙara a Faransa, inda al'amarin duka ya shafi gwamnatin jihar Ogun ne, amma kuma kotun ta rike jiragen Najeriya guda uku. Gwamnatin Najeriya ta nuna ba daidai bane a ce waɗannan jirage masu kariyar diplomasiya a rike su saboda wannan kwangila da ta shafi jihar Ogun.
To, idan muka kalli umarnin wannan kotu ta ƙasar Faransa na kwace jiragen fadar shugaban ƙasa guda uku saboda wani kamfanin ƙasar Sin, wato mai suna Zhongshan, ya shiga da ƙara kan soke ta kwangila da gwamnatin jihar Ogun ta bashi a 2016. Jiragen sama ɗin na fadar shugaban ƙasar Najeriya ne, ba na mallakin gwamnatin jihar Ogun bane ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma, ya kamata ita wannan kotu ta gane cewa jiragen fadar shugaban ƙasa ɗin tamkar kaya ne na diplomasiya. Kotu ba ta da hurumin ta kwace irin waɗannan abubuwa ɗin. A ringa yin la'akari da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma tsari na diplomasiya. Bai kamata kotunan ƙasashen Turai su ringa yin karan tsaye ga mutunci ƙasashen Afirka ba. Kuma ma ya kamata a ce gwamnatin tarayyar Najeriya lallai ta sake yin garan bawal ga manufofinta na ƙasa da ƙasa, wato Nigerian Foreign Policy, yadda zai zamana cewa ƙasashen duniya lallai za su ringa ganin ta da kimanta da darajarta. Ya kamata ita ma gwamnatin Najeriya ta ringa murza gashin baki ga harkar diplomasiya. Baya da haka kuma, idan har akwai mutuntaka da kuma martaba hudar kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar Sin, bai kamata shi wannan kamfanin Zhongshan din ya shigar da wannan karar domin a ci wa Najeriya mutunci ba. Mai la'akari da cewa gwamnatin kasar Sin fa tana da kwantragogi da yawan gaske da gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma ta mamaye wasu rubi'i mai tsoka na harkar cinikayya da kuma kwantragi a Najeriya. So bai kamata a ce har wani kamfanin kasar Sin ya dauki irin wannan mataki na babu sani babu sabo akan gwamnatin tarayyar Najeriya ba.
Al-Mustafa Haji Sufi, me za ka ce kan tasirin China ko kasar Sin a Najeriya? Don ko da ma warware wannan lamari, za a ce ba za a rabu da China ba a harkoki irin na Najeriya. Kwangiloli ga sunan jihohi suna ta neman China ta gudanar da irin waɗannan ayyuka. Kuma in an duba ma, gwamnatin Najeriya ta ce wannan kamfani ya yi ƙoƙarin ma ya samu irin goyon baya na kotu kan waɗannan jirage ko kadarorin Najeriya a Amurka da Burtaniya, amma suka ƙi amincewa.
To, gaskiyar magana ma ina sarri da kai, kamar dan uwana ya faɗa, ita China ta riga ta yi dumu-dumu a harkokin ƙasar nan. China har ƙauyuka za ka iya zuwa ka same su, sabila da yanda suke ƙoƙarin ganin cewa sun watsa al'amuransu, har a kasuwanninmu ana tarayya da su. Wannan kamfani na ƙasar China da suka kai ƙara, gaskiyar magana sun dan nuna gajiya wasu da gaza wasu, kuma sun nuna mana ba kusan zaman amana ake da su ba. Dan yi ƙarfin China a Nigeria, bai kamata a ce har za ta iya ba da goyon baya ma akan wani abu ba, ballanta na kuma a ce daga ƙasarta ne har za a iya kame wasu kamfanoninmu ko kuma wasu jirage da suke da matakai da aka bi na tsarin hulɗan jirage na duniya. Kuma China ta nuna gajiyawarta, kuma China ta nuna gazawarta a nan, kuma sannan ba ta nuna tarayya ta alkhairi da irin alkhairai da irin cigaba da irin ma'adinai da irin kere-kere da irin kayayyakinta da irin hatta wayoyi. Ba gidan da zaka shiga baka samu kayan China ba, babu kaso da zaka shiga baka samu kayan China ba, duk irin kasuwancinsu da suke yadawa inda kullum nemo su ake, amma gaskiya ba su mana adalci ba. To, don haka wannan jiki magai, ya kamata mu ma kanmu 'yan ƙasa Nigeria mu tashi tsaye mu kera abinmu da kanmu, duk abin da wata ƙasa za ta zo ta ba mu ma mu yi ƙoƙarin mu yi shi da kanmu. Ana nuna mana muna da 'yanci ne, amma 'yancin a baki ne. Kullun ƙasashen da suka ci gaban nan suna kusan kaman yaƙar mu, suna ba mu ta sama, suna karɓa ta ƙasa. Kullun mun zama dai kamar har yanzu ba mu samu cikakken yanci da zamu iya juya akalan al'amuran da suke faruwa a kasar mu. Ba da haka wannan kalubale ne ga mu ƴan Afirka, kalubale ne ga mu al'ummar Najeriya, kuma kalubale ne wanda kullum mu mun raja'a in muka yi namu na gidan ma ba ma daukar su daraja sai mun je mun nemo na kasashen wajen, musamman ita China da ma mafi yawanci kayayyakin da take ba masu inganci bane. Amma saboda rashin kishin mutanen mu, saboda san zuciyar mutanen mu, kullum mun sai ga muna tafiya kuma muna nemo irin natan. Wannan kalubale ne a gare mu.
To mu kuma kan wannan lamari na mace ta farko tun bada yancin Najeriya 1960 wato Mrs. Kekere Okun da hukumar kula da harkokin shari'a ta Najeriya NJC ta bawa shugaba Tinubu shawarin ya nada ta ta maye gurbin shi babban joji na yanzu Ariwola a cikin wannan wata zai cika shekara 70 don haka zai ritaya. Wannan tun wato Maryam Aloma Mukhtar da ta rike wannan mukami ana jin ita wannan Kekere Okun din za ta zama babbar jojin Najeriya ta biyu mace kenan. Saminu me zaka ce kan wannan shin wannan wani ci gaba ne ta bangaren mata ko kuma dama kaga dai dace ne da yake aiki ne irin na shari'a?
To idan muka kalli sashi na 231 sakin layi na 4 na kundin tsarin mulkin kasa na 1999 wanda ya tabbatar da cewar lokacin shi mai shari'a Olukayode Ariwola ya kawo ƙarshe a matsayin sa na babban joji na kotun koli ta tarayyar Najeriya, wanda kuma ita wannan mai shari'a Kekere Okun ita ce daman take bi masa a mukami wadda za ta zama ita ce babbar alkalin kotun koli, wanda kuma wannan ci gaba ne kwarai da gaske. Ita ce za ta kasance ta biyu a matsayin alkalan kotun koli, wato bayan mai shari'a Aloma Mukhtar wadda ita ma ta shugabanci ita kotun koli din daga 2012 zuwa 2014. Wannan lalle ci gaba ne ga demokaradiya, ba ma demokaradiya kadai ba, ci gaba ne ga tsarin mulki na ƙasa, yadda kusan zaka ga cewa ana bin abin daki-daki daga wannan alkalin ya kammala bisa dokoki na kundin tsarin mulkin ƙasa na ƙasa da shine zai zama wato ya gaje shi. To amma babban abin da ke gaban ita mai shari'a Kekere Okun da kuma dukan sauran alkalan kotun koli, kamar yadda batun nadin su yake bisa dokoki da kundin tsarin mulki na ƙasa, wanda kuma ba a saba wannan tsarin, ya kamata su ma su nuna adalci, su nuna kishin ƙasa, su tabbatar da cewa akwai adalci bisa shari'ar da suke yi, ya zamana cewa babu son zuciya wajen yadda suke gudanar da ayyukansu. To wannan shine zai tabbatar da cewa kulliya ta biya kuɗin sabulu kan wannan nadin da aka yi wa ita mai shari'a Kekere Okun, wanda idan har shugaban ƙasa ya tabbatar da wato nadin nata za ta ci gaba da aiki kamar da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tabbatar.
Al-Mustafa Haji Sufi, me ma ake gani ne game da harkokin shari'ar Najeriya? Shin waɗannan manyan joji-jojin suna yin adalci, suna tsayawa a tafiyar da harkokin shari'a yadda ya dace, ko kuma ana samun matsaloli wani lokacin da mutane wai ake cewa an je kotun koli sai ya ce an je kotun Allah ya isa?
Farko dai muna taya matan Najeriya suna ta kokarin taka rawar gani bayan ita wancan biyar ta ritaya, yanzu ita Mrs. Kekere Okun da aka yi sunanta a bangaren shari'a wanda bi izin Allah Rabi ana sa ran zama chief jojin kasa. To babban al'amari ta gina ne bata shiga ba to wani lokacin bangaren shari'a. Gaskiyar magana su kansu mazan ma al'umma da dama ba sa ganin ana musu adalci. Bangaren shari'a ya raja'a ne a ƙarƙashin gwamnatin ƙasa, bai zama bangare mai cin gashin kansa ba kaman yanda doka ta ayyana hukuma ce mai cin gashin kanta. Bangaren shari'a, bangaren hukumar zabe, bangaren hukumomi na su kwallo, bangarori ne masu cin gashin kansu. Amma gaskiyar magana suna ƙarƙashin gwamnatin tarayya, kuma gwamnatin take ci a wannan lokacin abinda kusan gwamnatin wannan lokacin take so a kansa suke. Yancin shari'a da adalcin shari'a a gaskiya har yanzu akwai tasgaro, akwai tangarda, akwai rashin kyautatawa da al'umma suke kokawa bangaren shari'a har yanzu bai zama mai cin gashin kansa ba.
Malami mu rufe da wannan, har yanzu ana ci gaba da karɓe dukiyoyi daga tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, inda Justice Akintoye Aluko na babbar kotun tarayya da ke Lagos ya ba da umarnin karɓe fiye da dala miliyan 2 da wasu filaye ma guda 7 a kwanan nan a rike su kafin a kammala shari'a na shi tsohon gwamnan babban bankin. Ana ta mamakin wai har nawa ne shi Emefiele ake zargin ya dauke ne kan Saminu?
Zarge-zargen baba kire da cin hanci da rashawa da kuma sata dukiya kungiyar baitul malin Najeriya da ake zargin shi gudun MFL yayi ai ba shi da iyaka kuma babu wani mahaluki da zai iya bayyana irin tarin barnar da ake zargin shi gudun MFL yayi a lokacin da yake rike da wannan shugabanci amma dai ci gaban da aka samu yadda kotuna suna gudanar da ayyukan sai dai kamata kuma ana ci gaba da kwace waɗannan dukiyoyi da ake zargin shi MFL din ya arzurta kansa daga cikin dukiyar baitul malin kasa
Al-Mustafa Haji Sufi kaga yadda wannan lamari yake kasancewa shin ya nuna ana samun nasara kenan ta yaki da cin hanci da rashawa in an duba wannan abu da yake faruwa ga MFL
in ba a manta ba an samu matsala koda na canjin kuɗi a lokacin su aka fara samu wannan matsala sannan na biyu har aka shigo dokin su ka'idodi da ake ganin kaman za su tirsasa wannan yan siyasa kar yan siyasa su yi amfani da damar su da hanyoyin da za a bi na ganin cewa kaman an nakasa musamman ita wannan gwamnati da take kai a yanzu kar ta samu dokin su kuɗaɗe da dama a cikin wannan jam'iyya ta su sun yi iyakacin kokarin aiki da bangaren gwamnati bangaren banki wajen ganin hakan ya faru to kaga wannan al'amarin shi yasa tunda gwamnatin ta hau ita kuma kaga dole din mutumin da ya mata rumfar karara ta masa ta ita ce ne duk abin da tsohon babban bankin tarayyar Najeriya iba aiki ya zama dan amshin shatan gwamnatin da ta gabata ne da wasu manyan mukarrabanta wasu kabal kabal wasu jigajigan wancan gwamnati ta gabata wanda duk abin da suka nema zai ba su koda ya saba mu doka dan saboda biyan bukatar su shi kuma ya ci gaba da zama da dawama akan wannan kujerar
malamai saboda lokaci ya kawo jiki nan zamu a dakatar da wannan shiri muna godiya Saminu Sani Azare da kai da Al-Mustafa Haji Sufi sai mun sake dawowa wannan shirin Allah da nan gaba ma sake zantawa a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin na dandalin yan jarida ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
sai bazara da ra'aniya ba so safa a shin jarida su kuti rukuti jomarada ba so tade dan jarida akada araya suna anan
to madalla sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuwa mun zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin isa Isra'ila yau Alhadi a wani bangare na ci gaba da yunkurin diplomasiya da Washington ke yi na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da za ta kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 10 tsakanin Isra'ila da Hamas Wannan da ita ce ziyara ta 10 da babban jami'in diplomasiya Amurkan ya kai yankin tun bayan fara yakin a watan Oktoban bara. Kuma yana zuwa ne kwana guda bayan da Amurka ta gabatar da shawarwari ga masu shiga tsakani kasashen Qatar da Masar, waɗanda suka yi imanin cewa za su toshe baraka a tsakanin bangarorin da ke rikici da juna. Tsaro a tashar makamashin nukiliya Zaporozhye ta ƙasar Ukraine na ƙara taɓarbarewa sakamakon wani harin da jirgi mara matuƙi ya kai kan wata hanya jiya Asabar, a cewar daraktan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, Rafael Mariano Grossi. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Rasha ta Zaporozhye ta ce wani jirgin Ukraine mara matuƙi ya jefar da mamaye akan hanyar da ma'aikatan ke amfani da ita, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito tun farko. Kusan mutane 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar El Nino ta haddasa wanda ya lalata dadda amfanin gona a fadin yankin, in ji kungiyar SADC a jiya Asabar. Farin ya faru a farkon shekarar 2024 ya afka amfanin gona da kiwo, lamarin da ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin kasa baki daya. Shugabannin kasashe 16 na kungiyar raya tattalin arzikin kudancin Afirka SADC na gudanar taro a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka haɗa da samar da abinci. Kimanin mutane miliyan 68 wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin na buƙatar agaji, in ji Elias Magosi, babban sakataren ƙungiyar SADC.
Kamar sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, ɗaya da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Sarfi Luhashin da ya taya ni gabatar da shirin, sai na Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharifi, muku fata alheri daga nan Washington DC, sai an ji mun ku.